أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yankuwa musulmi da muka zuwa wannan masallaci, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Laraba 17 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445, wanda ya daidai da 27 ga watan Biryani Alisa dan Maryam alayhi salatu wassalam shekara 2024. Dan da sawara inda muka tsaya na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka. Muna cikin tafsirin suratul Naba. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 36. Yau da yarda Allah za mu tashi farkon aya ta 37. Wada Allah wa rabbi sarki rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman.
Dukkansu babu wanda zai yi magana sai wanda Allah madaukakin sarki ya yi mishi izini, kuma shi ma zai yi magana ne wanda zai dace. Zalika yawmul haqq, wannan ita ce rana ta gaskiya. Fa man sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'ala, dan haka duk wanda ya ga dama to ya riƙe ya zuwa Ubangijin shi mafita, idan ya zaba makanshi makoma wadda take gyara shi zuwa wannan Ubangijin shi. Inna anzarnakum azaban qariba, lalle mu yi muku gargadin azaba wadda take kusa.
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه رانت دقوة نباوة زيك أبو بوان دي أيكة عجل الدنيا نال خير يكون شر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أرانا كما كافري زيتي يا كيتونا إنما أتي نقوم كبايا إنما أتي نقوم كسان Allah madaukakin sarki yana ba mu labari yana gaya mu girman shi da kudurar shi da cewa shi ne ya halitta sammai da kasai da duk abin da ke tsakanin su kuma Allah subhanahu wataala shi mai rahama ne mai tausayin bayin shi rahama shi ta lullube dukkan komai wanda bayin shi ya tsaya Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma فأعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا الله مدوكي سركي شيد يا هل تسمي يا هل تكسي فما يا هل تدكر أبوان لكي تتكر سكان داك الله سبحانه وتعالى كيها قريقا كم بوتا مششيكا باتارنا كهدا شيد ونبا هل تعلم له سميا shin ka san wani mai kama da Allah a cikin irin waɗannan halittu ka san wani wanda shi ma ya halitta sammai ko kuma ya halitta kasai ba sai sa Allah wa bai sarki yace to shi ne ya halitta su da duk abin da ke tsakanin su dan haka shi ne wanda ya cancanta a tsarkake shi da bauta Allah madaukakin sarki wannan shi ne ake cewa tauhidu bawa ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shine ya halicci duk abin da ke ban kasa ya halicci duk abin da ke sama kuma shi ya halicci sama kuma shi ya halicci kasa ko babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan halitta Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa hakka furai da an tambaye su man khalaqa as-samawati wal ard sayaquluna Allah idan aka tambaye su waya halitta sammai da kasa za su ce Allah saboda sun san babu wani mahaluki wanda ya riga ya halitta sammai da kasa in ba Allah sai sa Allah wani sarki yake gaya mu cewa waɗannan kafirai duk da suna mulkai suna bautar wasu abubuwa amma idan suka shiga tsanani suka shiga mace to suna tsarkake bautar su ga Allah ne shi kan wa idza rakib فلكي دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون duk lokacin da suka shiga cikin jirgin ruwa suka hawo ruwa za su balawo suna cikin teku suka ga irin yanda teku ke kadawa yanda igiyar ruwa take yawo da jirage tana yin jirgi da wasu duk lokacin wanda su tsarkake ibada su za su tsarkake bautar su ga Allah shi amma duk lokacin da Allah ya kubutar da su ya ciratar da su daga cikin wannan ruwa kuma sai su dawo suna shirke-shiryen su da aka haka farin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jahiliya sun tabbatar da babu wani wanda yake tarayya wanda ya halitta sammai ko kuma kasar din ba Allah ba dokin sarki sai sanan Allah subhanahu wataala dai ne wurin girman shi da buwaye shi da izza shi sai ya ƙara mai tabbatuwa shi ne ubangijin sammai da kasa wa ma bainahuma da kuma duk abin da ke tsakanin su na rana ne ko wata ko duwatsu ne ko duma wani irin halitta ce ke tsakanin sammai da kasa Allah subhanahu wataala shi ne ubangijin su mu mutane da aljannu da duk wani abu da ke ban kasa mallaka shi yasa ya gaya ma sai ya girgiza inda ya gaya ma da ya gara ma ya zubi da ruwa inda ya gara ma kuma ya hana musu wani wuri ya hito da rana wani wuri kuma ya rihe rana shi wani wuri ya sa a yi ruwa wani wuri kuma ya hana a yi ruwa saboda shi ke da cikakken iko shi ke da cikakken mulki a cikin waɗannan halittun nashi Allah madaukakin sarki ya ce Ar-Rahman Allah mai rahama wanda rahama shi ta darbarbaye kowane dan adam ta ko ina ta ga mai komi Allah subhanahu wataala yana gaya mu cewa Allah yana yin jin tausayi yana jin tausayin bayan shi yana yi musu rahama fiye da yanda uwa take tausayin danta dan jariri fiye da yanda kaza take tausayin danta dan ƙarami. Zaka ga yana daga cikin tausayi na kaza na rahmatta. Idan yanzu wani abu ya rugo da gudu zai darka ki tare tare da yanta, za ta bude fifikar ta ne iyan nata su shige ciki, ita kuma in abin mata ki ta zai yi zaki. In dai niyan ta sun tsira, to ita duk abin da ya same ta mai sauki. Allah mai roƙi sarki manzo ya gaya mu cewa rahama Allah ga bayan shi ta yi wani kuma abin a ƙarare a bayyane yake. Allah subhanahu wa ta'ala ya nunnufe mu da rahama shi, ya nunnufe mu da ni'imomi wanda da za mu ce mu kirge su ba za mu kirge ni'imomin da Allah ya yi mu ba. Rahamar da muke a cikin shi cikinta ta Allah nan duniya da ranar gobe a kiyama idan an tashi a kiyama. Dukkan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kowane dan adam yana ƙarƙashin rahamar Ubangiji wadda ta nunnufe komai. Allah madaukakin sarki ya ce a ranar nan la yamlikuna minhu khitaba. Malamai sun yi saɓani a kan faɗa Allah madaukakin sarki la yamlikuna minhu khitaba. Wasu suna cewa damirin yana komawa ne ga mala'iku, a ranar mala'iku ba su yin magana a gaban Allah. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a dukkan mutane ne baki ɗai ɗan adam babu wanda ya isa ya buɗe baki ya yi magana sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi. Malamai suka ce la yamlikuna minhu khitaba, ba su yin magana su ba da uzuri. Suka ce a nan ana ne kafirai ba za su yi magana ba don su ba da uzurin abubuwan da suka kasance suna aikatawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukka a wannan ranar babu wanda zai daga baki ya yi magana sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai. Ya ce yau mai kuku Allah ya ci gaba da sifanta min wannan ranar. Ya ce ranar da mala'ika Jibril zai yi tsaye, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya a ranar alkiyama babu wanda zai yi magana sai da izini shi. Yau mai yati la takallamu nafsun illa bi izni fa minhum shaqiyyun wa sa'id. Ranar da alkiyama za ta tsayu babu wanda ya isa ya buɗe baki ya yi magana ya ce wani abu sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai izini. Da haka dai yanda za a ce ma wani zai cece ka, wani zai yi maka wani abu a alkiyama, to a ranar shi ma ta kashi ya ce. Hadisi ya tabbata a cikin hadisai ingantattu cewa a ranar babu mai yin magana sai manzanni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu su ma magana tasu a ranar suna cewa ni Allahumma sallim sallim, ya Allah ka kawo sauki, ya Allah ka kawo mana sauki. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu cewa wa khashatil aswati lir rahman fala tasma'u illa hamsa. Sautittuka baki ɗai za su duƙo ga Allah madaukakin sarki, za su kaskanta a gaban Allah madaukakin sarki, babu wanda ya isa ya buɗe baki ya yi magana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu wanda ya isa sai wanda ya yi mishi da sa. Allah subhanahu wa ta'ala zai yi to ya yi shaida limani mulku yau, ya tambaya wace da mulki a yau, saboda cika alƙawarin Allah na babu wanda ya isa ya ɗaga baki ya yi magana, babu wanda ya isa ya bashi amsa. Allah da wake sarki shi da kanshi zai ba kanshi amsa ya ce lillahi wahidul qahhar, mulki na Allah ne wanda yake mai cikakken kari wanda yake mai cikakken waya. Allah da wake sarki yake gaya mu yau da komo ranar da mala'ika Jibril zai tsaye wal mala'ika safa, da shi da sauran mala'iku suna sauri la yatakallamuna babu wanda zai yi magana a cikinsu illa man adina lahu rahman wa qala sawab, sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mashi izini yace mishi ya yi magana, lokacin ne zai yi magana ko ba zai yi magana ba sai wanda take ta gaskiya, ba zai yi magana ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya lamunce mishi. Malamai sun yi sabani akan faɗa Allah madaukakin sarki yau mai yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa, ranar da mala'ika Jibril zai tsaye. Wannan abu sa fassara mafi yawancin malamai kenan, amma malamai da yawa sun yi sabani akan me ake nufi da ruhu a nan. A suka yi maganganu kusan guda takwas, magana ta warin kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya hakai zuwa cikin tafsir din shi yake cewa riwaya ce da Ibn Abbas annahu arwahu bani ali abinda Allah madaukakin sarki yake ni da ruhuna yace su ne rayuka na yan adam su ne za su tsayi ranar gobe alkiyama tare da malaiku wannan magana ta farko ke magana ta biyu ce hum banu ali da amfusi su ne yan adam da kawunansu za su tsayi a gaban Allah gobe magana ta uku yace annahu khalqun min khalqillah ala suwari bani adam wa laysu bi mala'ikatin wala bashar yace su wata halitta ne Allah madaukakin sarki ya halicce su abusa sura ta yan adam dan abusa siffa irin ta mutane wa laysu bil mala'ika amma kuma su ba mala'iku bane kuma su ba mutane bane amma dai Allah madaukakin sarki ya halicce su su saka sakiya su ba mutane ba su ba mala'iku ba yace wahum ya'buduna wa yashkuru su suna ci kuma suna sha wannan sun yi kama da mutane saboda mala'iku ba su ci kuma ba su sha yace wannan magana ita ma ta Ibn Abbas ce da Mujahid da kuma Al-Ahmash magana ta hudu yace shine abin da ake yi da abu shine mala'ika Jibril alaihi salam yace wannan kuma magana Sha'bi ce da Sa'id ibn Jubair da Dahab yace wannan kuma suna da dalili shine fadan Allah madaukakin sarki nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin lokacin da Allah madaukakin sarki yake gaya ma kafirin Makka yanda alqur'ani mai girma ya sauka wane ne ya saukar da wannan alqur'ani sai yake gaya musu cewa ai mala'ika ne amintacce ya sauko da shi sai ce nazala bihi ruhul amin shi kuma kowa ya sani wanda yake sauko da wahayi ga annabawa shine mala'ika ana Allah madaukakin sarki ya kira shi da ruhul amin kenan mala'ika wanda yake mai aminci wanda yake mai amana ala qalbika litakuna min al-mu'minin amsa zuciya ga ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka kasance daga cikin masu gani suka ce wannan ke nuna cewa wannan magana wannan ruhu da Allah subhanahu wataala ce yauma yaqumu ruhu wal mala'ika ana ne mala'ika jibril ne tare da sauran mala'iku haka wasu daga cikin su suka ce ruhu wani mutum me ne wanda ta halitta ce Allah subhanahu wataala zai ashrafu min al-mala'ika ashrafu al-mala'ika yayi mala'iku dukkan daraja yayi su kima da daraja a wurin Allah wa aqrabu ila rabb azza wa jalla kuma yayi kusa ya zuwa ubangiji mai girma da daraja wa sahibul wahyi kuma shine ma'abucin wahyi dan wannan magana tana daidai da maganar da ta wuce cewa shine mala'ika jibril saboda shine ake aikowa da wahyi magana ta biyar suka ce shine alqur'ani mai girma su ma suka kawo wuya da fada Allah madaukakin sarki wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina suka ce abinda Allah madaukakin sarki yake yi da yawma yaqumu ruhu wal mala'ika ay ranar da alqur'ani zai tsayu tare da mala'ika Allah madaukakin saboda Allah madaukakin sarki yana cewa manzon shi haka ne muka yi maka wahayi haske daga wurin shine yace ruha min amr wani haske daga wurin wanda shine alqur'ani mai girma saboda shine Allah ya yi ma manzon shi wahayi ma kunta tadri mar kitabu wa lil iman baka san kayan shi ba menene littafi kuma menene imani walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah subhanahu wataala ce sai dai mun sanya shi haske ne da shiriya ne yana shiryar da wanda ya bi shi lalle kai kana neman wa'azi kana mai shiryar da mutane ya zuwa ta mulki wanda yake mikaki magana ta shidda suka ce annahu malakun min al-mala'ika bi kadri jami'il makhluqat shi ma wani mala'ika ne daga cikin mala'iku daidai gurgurdan sauran halittu wannan ma san rawaito shi daga Ibn Abbas yake cewa qawluhu yawma yaqumu ruhu wal mala'ika yace huwa malakun min a'zamil mala'ikati khalqa yake cewa shine wani mala'ika ne wanda duk yayi mala'iku girman daraja halitta a wurin Allah al-Imam Ibn Jarir al-Tabari shaykhul mufassirin shugaban masu tafsiri ba shi ne shi ya kane bai fassara al-Qur'ani ba bai ce ga komai ne ne ba kawai ya ligayo dukkan maganganun malaman nan bai raja haɗa ce ga kaurin da ya zama gaskiya amma zancen da mafi yawancin malamai suka raja ha wanda shi ne mafi yawancin malamai suka raja cewa shi ne mala'ika Jibril mala'ika Jibril ne zai sauko da shi da mala'iku zai sauko suna masu sau kuma yana shaida a wannan asar na Mu'az ibn Jabal wanda al-Imam al-Qurtubi ya hakaito a cikin littafi da ya zo tafsirin wannan aya Allah madaukakin sarki zai yi tura da gobe al-Qiyama farfajiya al-Qiyama ya ce ma bayin shi su shirya ga ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala zai yi to musu wa uridu ala rabbika safa za a zauna mutane al'umma baki ɗaya suna sauhu Allah subhanahu wa ta'ala zai ce musu kowa ya shirya tambaya zai umarci mala'ika Jibril ya ce musu su laya su yi sauhu kowa ya shirya amsar tambayar da za a yi mashi saboda yanzu za a tambaye shi shi yasa malamai suka raja cewa wannan ar-ruhu a nan ciki shi ne mala'ika Jibril Allah subhanahu wa ta'ala ce wal mala'ikatu saffa da mala'iku suna sauhu ranar gobe al-qiyama Allah subhanahu wa ta'ala na cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waɗannan ayoyin ma suna ƙara fassara cewa lalle ar-ruhu a cikin ayoyin da muke fassara shi ne mala'ika saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce waja'a rabbuka a ranar ubangijinka zai zo wal malaku saffan saffa da wani mala'ika da mala'iku suna sauhu la yatakallamu a ranar babu wanda ya isa yi magana illa man adina lahu rahman sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya yi mashi izini ya ce mashi ya yi magana to wannan shi kadai ne kawai zai iya yi magana Allah madaukakin sarki ya ce illa man adina lahu rahman wa qala sawab wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mashi izini malamai suka ce la yatakallamuna yawmal qiyama illa man adina lahu fi kalami وقال قولا صادقا موافقا لمرضات الله تعالى سي دي وند الله مدوكي سركي يي ما اذني ا cikin magana kuma shi ma zai yi magana ne magana wanda take mai amfani magana wanda take ta gaskiya malamai sun yi sabani akan la ya takallamu shin damirin yana komawa ne akan dukkan halittu ko kuma yana komawa ne akan malaiku da yawa daga cikin malamai sun ta cewa damirin yana komawa ne akan dukkan halittu a ranar dukkan halittu babu wanda ya isa ya buɗe baki ya yi magana ya ce wani abu sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mashi izini Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mu cewa wa qala sawaba zai ga yi kuma magana wanda take ta gaskiya ba zai ga yi magana ba wanda ta zo a ra'ayin shi ko kuma ya ga yi duk abin da ya gada a zai ga yi abin da aka lamince mashi malamai sun ce nan ana ne kafirai ne ba za su magana ba za su ba da uzuri ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi uzurin su ba ba zai saurari maganar su ba suka ce amma musulmi bayan Allah na gari munnai za su nemi a ba su ceto kuma Allah madaukakin sarki zai ba su ceto kuma yadda hadisai sun tabbata na cewa munnai za su nemi ma junan su ceto kuma Allah madaukakin sarki ya nuna ba da kiya ba zai ba su ceto yana daga cikin ceton da za a yi da wanda uban shi ya sa shi makaranta ya halarta Al-Qur'ani yana cikin wanda za su ceci uwayen su ranar gobe da kiya kenan irin wannan za a ba su dama su yi magana su ce ga uwayen Allah ya sa uwayen nasu ba su yi aikin da za su shiga aljanna ba wannan da yanzu za su cece su su sa a zo a sa su a cikin aljanna haka iya waran da suka mutu suna ɗan yara kanana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa su ma duk wanda ɗan shi ɗai biyu zuwa suka mutu za su zo ranar gobe al-qiyama za su kasance shafi'an ni abani za su kasance masu ceto ne ga uwayen su matuƙar uwayen nan nasu sun mutu ba su shirka da Allah saboda duk yanda mutum ke da dama a mai ceto duk yanda ko da dare gare sun harrace alqur'ani mai girma idan ya mutu yana mushriki babu wani cedo da za a yi saboda Allah madaukake sarki ya ga mutum cetan yana da sharuɗa sai mutum ya mutu yana mai imani idan bayan laifukan shi da suka yi yawa su ne suka sa za su kai shi wuta to a lokacin da ya ceto yake yi mishi amfani amma duk lokacin da mutum ya mutu yana mai shirka yana mai bautan wani Allah wanda ba Allah ba to a lokacin sai to bai mishi amfani da kuma ceto na amfani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi fafan shi Abi Talib amma saboda bai da uwani bai da cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mu cewa sai ka sace a cikin wuta za a mishi karye takalmin karye na wuta zai sa su wannan zafin takalmin zai sa kwakwalwar shi ta dinga ta masa wannan shine wanda ya dan wuta saukin azaba a cikin wuta kuma shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nima mishi fa ya nima mishi to saboda ya mutu yana mushriki shi sa Allah madaukakin sarki ba zai yi doshi daga cikin wannan wuta da aka bincike tun da ake gani ranar gobar kiyama na diya za su cici uwayensu wani lokaci uwan mata za su tsotsi wasu majansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce al'umma shi da dama dukkan wannan yana cikin wa'anda suke sun mutu suna da imani amma duk wanda ya mutu yana da shirka bai da imani to makomashi wuta ne da har abada Allah madaukakin sarki ya yi mu musali shi yasa Allah subhanahu wataala ke ga mu zalikal yawmul aakhir wannan rana ce ta gaskiya dan haka faman sha'a takaba ila rabbihi ma'a malamai suka ce rana ce ta gaskiya babu abun da zai hana ta'abbu idan lokacin da ya rana ce ta gaskiya saboda a ranar Allah zai bambance tsakanin yan wuta da yan aljanna rana ce ta gaskiya saboda a ranar ba a zalunta kowa kowa za a mai adalci daidai abun da ya kasance yana aikata Allah madaukakin sarki ya gaya mu a cikin ayoyin da suka gabata lokacin da aka gaya mu azaba da tanadi na azaba da ake ga yawuta Allah madaukakin sarki sai ce jaza'a fa ce wannan sakamako ne na daidai abin da suka kasance suna aikata Allah subhanahu wataala ya gaya mu a ranar kowa zai iske duk abin da ya kasance yana aikata Allah subhanahu wataala zai zo da shi za a saka mu kowa ne da abin da ya kasance yana aikata zalikal yawm wannan rana ce ta gaskiya babu hukunci a cikin ta babu hanya babu wasita babu rashwa babu cin hanci babu dogon hannu babu ni na san wani wani ya san wani a gewaye a shiga da mito ta kowa a ranar rana ce ta gaskiya kowa abin da ya kasance a yana aikatawa shi ne zai Allah subhanahu wataala yake gaya mu wajen ma abin muhalli kowa zai iske abin da ya aikata kashi nan an halarta da shi wala yasmi rabbuka ahada Allah madaukakin sarki bai zalunta kowa a wannan rana shi yasa ce zalikal yawmul haqq wannan ranar gaskiya ce za ta zo ba makwa a cikin zuwanta zalikal yawmul haqq wannan rana ce wanda take ta gaskiya ranar da za a bambance tsakanin ƙarya da gaskiya zalikal yawmul haqq wannan rana ce ta adalci wanda ba za a zalunci kowa ba da dai misalin bayan zarra faman sha'a takaba ila rabbihi ma'a da haka duk wanda ya ga dama to ya kama ya ruko yayi ruko da hanya wanda za ta kai shi wurin ubangiji ya nema ma kanshi majira ya nema ma kanshi magoma wanda take mai kyawu a wurin ubangiji anan za mu gani kamar an ba mutum zaɓi a ce idan ka ga dama ka yi kaza zaɓi ne to amma Allah madaukakin sarki ba zaɓi yake ba kama ana gaya ma mutum ne don a ba shi tsoro don a firgita shi don a gaya mashi ya je ya yi duk abin da ya ga dama ga dai hanya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna halaynahu sabila imma shakira wa imma kafura lalle mu mun shiryar da shi hanya hanya ƙwarai mun gaya mashi gata aljanna za ta kai shi ga ni'imar da za ka samu a aljanna ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya yi tanadi ga yan aljanna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gani ta hanyar manzon shi ta hanyar littafin shi cewa ga hanyar yan wuta kuma ga abubuwan da yayi tanadi ga waɗanda sai suna aiki irin aiki na roba kuma ga wutar da zai samu ta a ciki da duk wani gargadi da wani wa'azi ya kai shi yasa sai aka ce fa man sha'a takaza ila rabbihi ma'a dan haka wanda ya ga dama yanzu ya rage a gare shi ya zaba ma kanshi makoma wanda yake alfari wanda yake watar ranakun ba kiyama ya tsinci kanshi a ciki kun wuta ce ya zaba ma kanshi kun kuma aljanna ce ya zaba ma kanshi shine Allah mulkin sarki yake fa man sha'a takaza ila rabbihi ma'a wanda ya ga dama ya zaba ma kanshi yayi aiki aiki nagari wanda zai haɗu da Allah yana mai lamun cewa ya yarda da abin da zai samu a wurin Allah haka kuma idan ya ga dama yayi aiki aiki na banza wanda ya san tanadin da Allah mulkin sarki yayi da masu aikata aiki wanda yake na banza Allah subhanahu wataala ya ce man sha'a takaza ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya bi ta farki wanda yake mai kyau mai kai shi zuwa wurin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da sahabban shi sai ya layi a hannun shi na dama ya zo a hannun shi na hagu mai shawo layinka ya ce musu wannan shine siratul mustaqim wannan shine tafarki wanda yake mukaki ya ce wannan kuma sune asul sune hanyoyi ala kulli sabilin shaitanin ya rubuta a bisa kowace hanya cikin wannan shafin da ya yi ya ce akwai shaidan wanda yake kira ya zuwa wannan shi yasa yake cewa al'umma shi ta tarabura da gobe alkiyama 76 firqa ko kuma 77 firqa ya ce za su rabu kaso 66 a watan ruwaya a watan ruwaya ya ce za su rabu kaso 67 ya ce kullu harfin nari illa wahida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan firkokin wannan tawaga wannan jama'a baki ɗayan su a ranar gobe alkiyama dukkan su hutun jahannama za su sai dai firka guda sahabbai suka tambaye shi wace ce wannan firka wace al'umma ce ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi su ne waɗanda za su kasance a bisa tafarkin da nake bisan shi a yau ni da sahabbai na dan haka duk yanda mutum yake son aljanna duk yanda mutum yake son yaukira daga shiga wuta idan bai bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya kauce hanya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktu fikum shay'ay ma in tamassaktum bihi lan tajidu na bar muku abubuwa guda wadanda idan kuka yi ruko da su ba za ku bace ba bayan har abada ita kitabullahi wa sunnati shine littafin Allah da kuma sunna ta kenan abinda da zo da shi na hadisi da na ayyukan da na kasance ina aikatawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan al'umma yi za su shiga aljanna aka tambaye shi yace illa man aba sai wanda ya kiya aka tambaye shi wa man ya aba ya rasulullah wa zai kiya yace man ata'ani da khala aljanna duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna wa man asani faqad aba kuma duk wanda ya saba mana ya kibi na to ba zai yi hakika ya kauce ma hanyar shiga aljanna ya ke shiga aljanna dan Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa tabarki ni kake sananne ne ya aiko manzanni manzannin nan sun isar da sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya sai da Allah ya saukar mishi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam lalle a yau ne na cike muku addini kuma na cike muku ni'imata akan kuma na yarje muku addinin musulunci ya zama shine addini a gare shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin shi ta ban kwana yake tambayar sahabban shi yana cewa hal ballam yana tambayar shin na isar da sabon da aka dora min suna cewa ballam ta ya rasulullah ka isar ya kai manzo Allah zalla sai ya nuni sama ya ce Allahumma shahada ya Allah ka shaida cewa lalle ni na isa masau shi yasa dai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah bai bar duniya ba ce akwai wani tsuntsu da ke yawo a sararin samaniya in dai akwai wani ilimi na addini tattare da wannan tsuntsun face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mushi ya koya mushi suka ce babu wani alkhairi face annabi ya gwada ma al'ummarsa babu wani sharri face al'ummar shi sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ma al'ummarsa hannunsu mai sanda da wannan sharri yasa al-Zai Zai Fatul Yaman yake cewa mutane sun kasance suna tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan alkhairi suna tambaye shi akan alkhairi yace wa kuntu as'aluhu al-sharri makafat al-ghayr ni kuma na kasance ina tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharri ne saboda ina jin tsoron wannan sharri da yake wannan madayin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sharri tambayan manzo Allah yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari san yana son su san tafarki wanda yake na gaskiya yana son ya isar da sako abubuwan da za su faru bayan rayuwar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya gaya musu kuma ya gaya musu duka abin da za su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa karshen zamani za a yi wasu mutane yace suna nan musulmi ne a cikin musulmi yace takallamuna bi alsinatum suna magana da yaran ku da irin harshen da kuke magana kuma su ma musulmi ne yace amma du'atul ala alwali suna kiran mutane ne zuwa koyon muta su ne hanyoyin da manzo Allah ya shawo yace a kowace hanya akwai shaydanin da yake kira zuwa da haka hanya ta tsira tabarki wanda zai tsirar da mutum shine ya yi ruko da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duka dakkabe komi ka je kai karatu abinda aka ce ma wannan koyarwa manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam to kai kokari daidai gurbado ka kai ruko da wannan abinda kuma aka ce ma ba koyarwa manzo Allah ba ce ko da ka shekara 50 kana yi ko da ka shekara 100 kana yi ka bar shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan za a zo a Kausar a tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mafaki al-kiyama wasu daga cikin al'umma annabi za su zo sha sai sun tau su ma al'umma annabi ne sun tau sai a kange su a hana su su zo su sha wannan ruwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sha su a mafaki al-kiyama la yazma ba ba zai ƙara yin kishirwa bayan ya sha wannan ruwa waɗannan mutane za su kawo su nemi sharar wannan ruwa sai a kange su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zabo yace innahu min ummati lalle su waɗannan su ma al'umma ta ne daga cikin al'umma ta su a ce mushi lai su min ummati a ce musu ba daga cikin al'umma ka bane innahu ghayyaru wa baddalu ba'da aw kama qala sallallahu alaihi wasallam lalle su sun sauya addini bayan da kan zo da shi ba su bayan ba kanan sun sauya sun kirkiro wasu abubuwa sabi sun zo da shi a cikin addini dan haka sai a hana su sha wadannan ruwa dan haka mutum yayi kokari ya kasance cikin wadanda za su sha wadannan ruwa kai ya kasance cikin wadanda za a hana su shan wannan ruwan ranar ruwa a cikin Allah madaukakin sarki yake cewa faman sha attakaza ila rabbihi sabila dan haka wanda ya ga dama ya bi tafarki wanda yake miƙaƙe ne kai shi zuwa ubangiji shi faman sha attakaza ila rabbihi ma'a wanda ya ga dama ya bi tafarki ya nemi makoma wanda take mai kyawa ce zuwa wajen ubangiji shi Allah subhanahu wataala ya ce ga wanda ya mutu inna anzarnahum azaban qareeb lalle mu yi muku gargadi azaba wanda take kusa malamai anan sun yi sabani suka ce saboda Allah subhanahu wataala ya ce qareeban saboda azaba alkiyama za ta zo babu shakku a cikin zuwan suka ce kullu ma huwa atin duk abin da aka ce zai zo to zai zo dan haka kusa ne yake duk nisan shi a wurin Allah kusa ne shi yasa Allah wani kai sarki ya ce inna anzarnakum azaban qareeb lalle mu mun yi muku gargadin azaba wanda take kusa Allah subhanahu wataala wasu daga cikin malamai suka ce a'a abinda Allah bai wuce sarki yake ne inna anzarnakum azaban qareeb ai azaban da kafiran Makka suka wala cintaci tun a gidan duniya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga yaki da su ya dinga yi musu azaba yana yi musu azaba an dinga kakkashe su a yayin yaki wannan ita ce azaba wanda ta zo musu ta kusa kai ran gobe a kiyama su mutu kuma su shiga wuta Allah madaukakin Allah madaukakin sarki yayi mu sai Allah ce yau mai rubutun baro ba kadda bane da ranar da kowane dan adam kowane mutum zai ga abun da ya kasance yana aikatawa zai ga abun da hannuwan shi suka gabatar zai ga abun da ya aikata zai ga duk abun da ya yi Allah subhanahu wataala ya yi shi Allah subhanahu wataala ya ga mu ina alkiyama ta zo yana ga mu cewa mutane kafirai suna ganin ta nesa wa narahu qariba innahu yarawnahu ba'idan wa narahu qariba lalle su suna ganin wannan alkiyama nesa take mu kuma muna ganin ta kusa take Allah subhanahu wataala ya ga mu ka annahu yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw dhuha sukin kafirai lokacin da za su ga alkiyama za su ji kamar ba su rayuwa a gidan duniya illa ashiyatan sai wannan lokaci na yi kadan daga cikin lokacin duniya aw dhuha ko kuma wani lokaci na hanci dan kadan za su ji kamar ba su rayuwa sai sa'o'i waɗanda suke in kadan ba su taka kara su kariya a ranar ne Allah subhanahu wataala ga mu yanzu ruwan ba fadda ba sai da kowane ɗaya daga cikin mu zai ga abubuwan da ya kasance yana aikatawa a cikin duniya Allah subhanahu wataala ya ga mu yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mudhar wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amalan ba'ida ranar da kowace rai za ta samu duk abun da ta kasance tana aikatawa na alkhairi gashi an gabatar da shi gashi an zo mata da shi wa ma amilat min su abubuwan da ta aikata kuma na banza abubuwa na asha da ta aikata na munkari da ta aikata tawaddu law anna bainaha wa bainahu amalan tana ina ma a ce tsakaninta da wannan akwai tsani wanda yake mai tsawo akwai lokaci wanda yake mai tsawo a ce yana wata duniya wannan da ita ma tana wata duniya saboda abin da ta gani na tashin hankali abin da ta gani na firgici wanda Allah madaukakin sarki zai saka ma kowa abin da ya kasance na aikata Allah madaukakin sarki yana ga goma yake shiru nasu ashtata liye liyo ba amal فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله سبحانه وتعالى yana ga muranan da mutane za su tawo suna jama'a jama'a suna awwace ba dan komi ba dan su ga ayyukan su dan su ga abubuwan da suka kasance suna aikatawa a gidan duniya Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya aikata aiki na alkhairi da dai misalin kwaya zarra zai gane shi haka wanda ya aikata aiki na sharri da dai misalin kwaya zarra zai gane shi to a ranar ne wa ta kobe kafin ya laita ne kunta tuwa a ranar ne kafin da duk wani wanda ya aikin asha zai yi da na sani ina ma ba a kada shi ya laita ne kunta tuwa ya kuru kafin mutu hasira yau ne ya laita ne kunta tuwa zai ce yana mai nadama yana mai ciza hannu yana da na sani ina ma a ce na zama ƙasa na zama turbaya malamai suka ce zai ce ya laita ni kuntu turaba ina ma na zama ƙasa tun wani ba a halicce ni ba saboda asalin halittar dan adam dan ƙasa ne daga laka ne Allah subhanahu wataala ya gaya mu ya halicci dan adam ne daga laka daga ƙasa ce to dan adam zai yi tamanni zai yi watan ina ma a ce ba a halicce shi ba ya zo duniya ina ma a ce an bar shi a ƙasar shi wasu daga cikin malamai suka ce zai so ne ya ce ya laita ni kuntu turaba ina ma lokacin da aka sa ni kabari ƙasa ta canja gangan jikina ina ma a ce in dawwama haka ne in zama wannan ƙasar ka a tada ni ayyukan saka mu wasu daga cikin malamai suka ce lokacin da ya gani Allah subhanahu wataala ya yi wa dabbobi shari'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari manzo Allah zai tara dabbobi dukansu ya yi musu shari'a a saka kowa da abun da ya kasance yana aikata manzo Allah ya ga mu har akuya mai kawo da tattuni akuya mara kawo za a musu kisasi za a maida ma kowa haƙƙin shi ranar gobe idan aka yi wannan aka kare Allah madaukakin sarki zai umarce su da dukkan su koma kasa. To a lokacin da kafiri idan ya ga dabbobin nan duka sun koma kasa, idan ya ga ayyukan shi na sharri ga suna an zo mai da su, da duk wani wanda ya kasance yana aikata ayyukan banza, idan ya ga ayyukan nan na shiga suna an zo mai da su ruwa tilitin, zai ce ina ma in kasance cikin waɗannan dabbobin ne ma in zama kasa, saboda ya yi mishi zama alkai. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya ku, an ba man uta kitabu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ya laita ha kanatil qadira, zai ce ina ma a ce ta kare kwata kwata babu ne, saboda abun da ya gani na azaba, saboda abun da ya gani na tashin hankali wanda Allah madaukakin sarki ya yi tanadi ga waɗanda suka kasance sun mutu ba su yi imani ba, ko kuma waɗanda suka mutu suna masu saman Allah. Wannan shine halin da duk wani mai saman Allah ko duk wani kafiri zai tunci kanshi ranar gobe a kiyama, zai yi tamani, zai yi ina ma a ce ya koma ƙasa, ina ma a ce ya koma tabbaya, ba dan komi ba, dan ya guje ma shari'a Allah, dan ya guje ma azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi. Shi yasa kowane lokaci malamai suke ta wa'azi, suke ta jan hankali da cewa mutane su shirya ma wannan rana, kamar yadda Allah rubuta sarki ke gaya mu, yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa minhum al-ard wa la yaktumuna Allah hadithi, a ranar duk mutumin da bai imani da bai imani da manzon Allah ba, mutumin da ya kafirce ma Allah, ya saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya saba ma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zai yi ina ma law tusawwa bihi, zai yi ina ma a ce an musa shi cikin ƙasa an nargaje shi ya koma cikin ƙasa, ya koma ba komi ne shi ba. Allah subhanahu wata'ala ce wala yaktumuna Allah hadithi, a ranar kuma za su koye ma Allah komi ba. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa zai umarci kawunansu, hannayensu da gangan jikinsu da komi na jikinsu su kasance su ne za su shaida a ƙarƙashin suratul Baqara. Wannan kuma shi ne ƙarshen suratul Naba, kuma a nan ya kamata mu tsaya abin da mu karanta daidai. Allah madaukakin sarki ya ba mu dariya, kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, inshallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.